بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بهك أنواع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى ساكي سادوا أولا مثلا شيني البركة مثلا شين الشيخ محمد أحمد باقادر العمودي ذكيرا جامع تارية تقر الله سيا أولا يمكي na alhamis biyu ga watan ramadan shekara na 1447 bayan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wanda yayi daidai da 19 ko ga watan biyu shekara na 2026 a kalandar miladiya. A wannan majalisi namu mai albarka da muke tafsirin alqur'ani mai girma na watan ramadan, wannan shine majalisin mu na biyu, sannan shine majalisin mu na 123 a tafsirin suratu ali imran. Mun tsaya a tafsirin aya na 130, muna bayani a wannan aya. Za mu sake maimaita karatun wannan aya, sai mu ci gaba daga inda muka tsaya, da fatan Allah madaukakin sarki ya yi mana jagora. Ana son mu ƙara jawo hankalin ƴan uwa da abinda muka faɗa jiya. Waɗansu sun zo suna mana surutu a lokacin da muke karatu, wannan bai dace da ɗaliban ilimi ba, don haka a saurara. Wanda yake buƙatan hira baya buƙatan ya shigo cikin masallaci, ya tafi inda zai yi hira. Da fatan za mu ɗau izina. Haka nan masu kwanciya, ba abinda ya kawo su ba kenan, sauraron alƙur'ani mai girma, muna jawo hankalinsu. Wannan lokacin lokaci ne na sauraro da kuma fahimta na alƙur'ani mai girma, ba lokaci ne na hutu ko kwanciya a masallaci ba. Don haka a gyara. Na bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار الذي أعدت للكافرين. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون.
نعم. الله ما دوكين سركي أنا شوا. يا أيها الذين آمنوا يا قوة أن دسكي إيماني لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفا، كذا كتشربا ننكم بننكم. واتقوا الله، ku ji tsoron Allah ta hanyar bin dokokinsa لعلكم تفلحون دنك سامر بوتا واتقوا النار التي أعدت للكافرين كتيا يكاوننكو دقوتا واتش أكي تتلن تدومن كافري وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون في بيئة ما ألا دمنذو صلى الله عليه وسلم دنك سامو جنكي دومن أيمك جنكي waɗannan su ne ayoyi da muka karanta jiya mun kuma tsaya a tafsirin aya na farko wajen faɗin Allah madaukakin sarki la ta'kulur riba adhafan mudha'afa kada ku ci riba ninkin ba ninkin mun faɗi cewa wannan ayar ta zo ne a matsayin marhala daga cikin marhaloli da Allah madaukakin sarki ya haramta riba muka ce kamar yadda aka haramta giya a matakai daban-daban haka ma aka haramta riba a matakai daban-daban muka ce mataki na farko Allah madaukakin sarki ya kyamanta ma musulmi cin riba ne ta hanyar fadin cewa babu albarka a ciki shine a suratul rum وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله دعب دزاك باير نطوري دومن يهبك أتكن دوك يرمتاني تو بزي إي البركة بزي كاربا أورا ألا مدوك تنكتي البركة إتكي الزيادة هبك أبو دك أوروانسا دكو مزرشي وانسا درشي مغشي وانسا wannan shine marhala ta farko sannan marhala ta biyu nuna cewa shin riba yana ɗaya daga cikin dalilai da Allah madaukakin sarki yasa yayi hukuma ma ahlul kitab musamman yahudawa aka haramta musu dada dan abubuwan da da an halatta musu wa bi dhulmin min alladhina hadu حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما ألا مدو كنت الكيافة لي سبب ليس يحرمت داتا دم أبو بواد دا حلله sai Allah ya haramta ma Yahudawa wannan abubuwa din dalilan yace saboda zalunci da suka kasance suna yi sannan na biyu yace saboda suna kautar da mutane daga tafarkin Allah madaukakin sarki kuma ba kadan ba sosai na uku yace wa akhdhihimur riba saboda suna karban riba wannan akal anan yana daidai da abinda Allah ya ce anan akalul riba din saboda suna mu'amalantar riba alhali an hane su daga karbar riba wa qad nahu an wa aklihim riba wa qad nahu an wa aklihim amwalan nas bil batil nahudu tana cin dukiyar mutane ta hanya da take batacciya suna cin banda riba suna cin dukiyar mutane da waɗansu hanyoyin ba na haramu Allah madaukakin sarki ya ce ya shirya hukuma guda biyu a gare su na farko shine haramta musu a nan gidan duniya waɗansu abubuwa da da an halatta musu na uku kuma waɗanda suka kangare su kamar yadda hakan halal ya yi musu tanadin azaba mai tsanani mai zafi a ran tashi alkiyama kaga wannan ma sai musulmi za su cewa ashe wannan abin Allah ya daman ya haramta shi ga waɗanda suka gabata sannan marhala ta uku ita ce wannan aya din na haramta riba yadda suke yi shine adhafan mudha'afa wannan ayar ita ta fara haramta riba a musulunci sannan bayan nan ayoyi na ƙarshe na suratul baqara suka zo su kuma suka haramta riba din gaba daya suka fadi manya manyan abin nan hukumobi da Allah madaukakin sarki ya tana da masu shin riba wannan shine abin da muka ce za mu ƙara bayani akan sa a karatunmu na yau da kuma bayani akan shubuhohi da waɗansu mutane suke ta'allaka da su su halatta makawunan su riba to Allah madaukakin sarki a waɗannan ayoyi guda biyar na suratul baqara ya haramta riba daga fadin sa madaukakin sarki alladhina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakabbathu ash-shaytanu min al-mas ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون حر إزوى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون waɗannan ayoyin da su Allah madaukakin sarki ya rufe haramta riba to kamar da na faɗa mun riga mun tafsirin wannan ayoyi din amma za mu biyo kansu mu cire yadda Allah madaukakin sarki ya haramta riba a wannan ayoyi din Allah ya haramta riba ta fuskoki da dama fuska na farko da Allah madaukakin sarki ya hada alakar masu shin riba da shaitan da abinda aka ce aikin shaitan ne ko mai yinsa yana tare da shaitan ko shaitan ya mamaye shi wannan abin haramun yasa malamai suke bambanta tsakanin abinda yake hani ne na tanzih da kuma hani ne na tahrim idan abu yazo an ce aikin shaytan ne to haramun ne kawai qawlan wahida kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kada ɗayan ku ya ci abin shi da hannun hagu kada kuma ya sha da hannun hagu sai ce fa inna ash-shaytana ya'kulu bish-shimal wa yashrabu bish-shimal saboda shaitan yana ci da hannun hagu ne yana ci da hannun dama saboda aikin shaitan ne zaka ya zanto haramun bai halatta musulmi ya ci ko ya sha da hannun hagu haka nan Allah ya ce alladhina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakabbathu ash-shaytanu min al-mas wanda masu shin riba ba za su ayuba a ranar tashin alƙiyama ko kuma wajen waɗansu malamai ba za su tsaya da ƙafafunsu wajen gudanar da harkokinsa na kasuwanci ba illa kama ya kumu alladhi yatakabbathu ash-shaytanu min al-mas sai kamar yadda wanda shaitan ke wabcansa da shafansa zai na tashi mana ba za su iya tsaya da gindinsu ba ko yaushe suna cikin haɗama suna faɗi suna tashi abin ba zai ishe su ba ba zai musu amfani ba ba za su ga darajarsa ba ko ba za su daina bin sa ba saboda haka suna tashi suna faɗi kamar wanda shaitan ya sa masa maye to kaga wanda aka ce shaitan ya mamaye shi wannan aikinsa mummunan aiki ne wannan sai kenan da ke nuna haramci abu na biyu da Allah madaukakin sarki ya siffanta su da cewa shaitan ya kama su wanda aka siffanta shi da mahaukaci alhali aikin da yake yi aiki ne na masu hankali shine shinikayya ko bayar da bashi sai aka ce kamar wanda shaitan ya shafe shi ne ya sa masa hauka almasu shine shafa na shaitan da ke sa mutum ya rasa hankalinsa ya yi abu bai san ya yi ba ya bari bai san ya bari ba ya shiga hali irin na hauka wannan yana nuna na yanayin mutumin kuma wannan yana nuna cewa aikin nasa aiki ne da yake makura wajen muni wato haramun fuska ta uku da Allah madaukakin sarki ya haramta riba shine inda ya soki lamirin waɗanda suke cewa riba daidai yake da kasuwanci saboda suna cewa riba daidai yake da kasuwanci shi yasa Allah madaukakin sarki ya munana ya aibanta su da waɗannan sifofi guda biyu to yin zargi ma waɗanda suka faɗi wannan maganan yana nuna cewa wannan abun haramun ne bal abu na hudu Allah ya fito ƙarara ya ce ya haramta riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba Allah ya halatta cinikayya ya kuma haramta riba Allah bai tsaya a nan ba fuska ta biyar sai Allah ya yi narko ga duk wanda suka dage akan shin riba da mu'amala da riba bayan wancan umarni na wancan sura kiyar hanin nan da aka yi na farko na suratu Ali Imran da muke tafsirinta Allah ya ce duk wanda ya kiyaye daina shin riba bayan wa'azi ya zo masa daga Allah wannan shine wa'azin ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu riba ad'afan mudha'afa bayan ya ji wannan wa'azin amma har yanzu bai daina ba to Allah ya masa narko faman ja'ahu maw'izatu min rabbihi fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun duk wanda wa'azi ya zo mata ya daina shin riba Allah madaukakin sarki ashe to al'amarin sa na wurin Allah madaukakin sarki amma wanda ya kuma shin riba bayan ya ji wannan wa'azin Allah ya ce fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun wadannan su ne ma'abota wuta in sun shiga ciki za su dade a ciki ko za su dawwama su yi zama na dindindin a ciki kun ga abinda Allah ya yi narko akai duk abinda Allah ya yi narko akai da wuta yayi alƙawarin wuta ma wanda yayi shi wannan abu ne wanda yake haramun bil ijma'a ya kuma ƙarfin haramun ya zanto daga cikin al-kaba'ir manya-manya laifuffuka na haramun Allah bai tsaya a nan ba hanya ta biyar Allah madaukakin sarki sai ya tsine mariba yace yana tsine mariba ma'anar tsinewa shine zare albarka yamhaqu Allahu ar-riba wa yubi as-sadaqat yace yana zare albarka cikin riba wato Allah ya tsine ma riba to zamu zo mu ji kuma ba ita riba kariya ka tsine mata ba duk mai hulɗa da ita ma tsinanne ne kuma haka ma logical yake ai idan aka ce wannan computer tsinanne ya ce mai rike ta kuma fa mai abokin tsinanne mai shi to kar ma mu ɗauka wannan mai ijtihadi annabi alaihi salatu wassalam ya faɗi nasti akan haka kamar yadda zamu zo mai bayani sai abu na nawa kenan na shida ko abu na shida shine tsinuwa abu na bakwai Allah madaukakin sarki yayi narkon yaki tsakaninsa da masu shin riba da mun karanta wannan jiya ko shine ya ayyuhal ladina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'zanu biharbin min Allah wa rasulih yace ya ku waɗanda suka yi imani ku ji tsoron Allah ku bar ƙarin nan da ya rage duk wani abu naku da ya rage na riba a hannun mutane to ku haƙura da shi daga yanzu kada ku karɓa ba ku initiating sabo ba wadda ma yana hannun mutane kuna karba ba ku gama karba ba to ku daina karban sa daga yanzu shine annabi alayhi salatu wassalam a khutba din sa na hajjatul wada yake cewa ala ku saurara inna kull riban fil jahiliyyati mawdu'un tahta qadami hadha duk wani riba wanda aka fara shi tun daga jahiliya har zuwa yanzu wanda ake biya ba a gama biya ba to an soke shi na take shi daga kafana yanzu wa inna awwal riban adahu riba ammi al-abbas yace kuma farkon riban da na soke shi nayi cancel din sa shine riban baffana al-abbas ibn abd al-muttalib saboda da shi ma yana daga cikin masu wadata da suke ba mutane bashi su je su yi kasuwanci amma in za su dawo da shi to za su yi kari to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara daga gida yace farkon ribar da mun rushe shi shine riban gidanmu riban baffana Abbas ibn Abd al-Muttalib to Allah madaukakin sarki ya shelanta yaki ne وذروا ما بقي من الربا كبر ابن دي سوران الربا ان كنتم مؤمنين ان ده غسكني كو مؤمنين فان لم تفعلوا اذن بقي با معنا بكو قاله كون بر سوران الربا بكون كما كنا بيبيان متاني سو قارا سامكو ابن ده يرغي وني زي شي تو اي با ينزو مكاي با wannan na da ne saboda haka su biya ni in sun biya shikenan shine Allah ya ce ah is with immediate effect kowane iri ne an rushe shi in ba ku yarda kun yi wannan ba to fa'zanu bi harbin min Allah wa rasulihi to ga shelar yaki duk wanda bai daina shin riba ba to yana yaki ne da Allah da manzonsa sallallahu alaihi wasallam duk abinda Allah ya ce yana yaki da mai yin sa yace annabi yana yaki da mai yin sa ka ga yaman in bai zama haramun ba mai sunan sa shi ma wannan ya fi karfin haramun sai dai zanto babban laifi kuma kamar da na faɗa jiya wannan sune abinda nake cewa Allah madaukakin sarki bai yi narko a wani zunubi ba in banda wannan babu inda Allah madaukakin sarki ce in baka daina wani abu ba to kun shiga yaki tare da shi sai riba fuska ta ƙarshe ta takwas Allah madaukakin sarki yayi ya saka barin riba a matsayin tuba ana tuba ne in an yi mai an yi laifi ko saboda haka haramun ne duk wani laifi wanda ba Allah bai yafe shi sai an tuba to ba kawai karamin laifi bane babban laifi faman ja'ahu maw'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah sannan yace fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum fa in tubtum in kuka tuba shaida kuna yin barra kenan ko in kuka tuba to shikenan asalin dukiyar naku yana nan shi halal ne a bansa ba za a ce tunda an gwamutsa shi da haramun shi ma an haramta muku ba a'a shi asalin dukiyar yana nan in akwai wanda kuka bashi bai ba ku ba yanzu to asalin dukiyar ya mai muku da shi amma ƙarin babu shi an riga an wato ainihin haramta shi kuma with immediate effect waɗannan su ne hanyoyi guda takwas da Allah madaukakin sarki ya haramta riba ta hanyarsu ban san wani laifi a alƙur'ani mai girma da a wuri guda haka nan Allah madaukakin sarki ya haramta shi ta waɗannan hanyoyin gaba ɗaya ba sai riba kuma kamar yadda na faɗa malamai ma da yawa sun faɗa kai ma akwai ma da ta ƙur'ani a cikin ku akwai inda kuka ji Allah ya ce yana yaƙan mutum in bai bari ba sai riba don haka annabi alayhi salatu wassalam yes idan ya riba a hadisin as-sab'al mubiqat ko manya-manyan abubuwa masu halaka al'umma daidaiku da kuma ga magaranta ya fadi abubuwa guda bakwai daga ciki yace wa aklur riba da cin riba cin riba yana wato ainihin yana cikin manyan manyan laifuffuka hakanan annabi alaihi salatu wassalam kamar yadda yake a bukhari da muslim annabi alaihi salatu wassalam yace Allah ya tsinewa mai bayar da riba mai cin riba la'ana Allahu akilar riba mai cin riba wato mai karba kenan yayi amfani da shi wa mu'kilahu da mai bayar da riba din wa katibahu da mai rubuta contract din riba wa shahidai da masu bayar da shaida akan riba Allah madaukakin sarki ya tsine musu mutane nawa kenan ala lakalli hudu ko Allah ya tsine wa mutane hudu a dalilin riba duka waɗannan abubuwa ne da suke tabbatar da haramci na wato ainihin riba al-imam as-sarakhti ai daga cikin manyan malamai a mazhabar al-hanbali hanafiya al-littafin al-mabsuut yana cewa a wannan ayoyin na riba na suratul baqara Allah madaukakin sarki ya harab ya shimfada hukuma har guda biyar ga masu shin riba hukuma guda biyar yace na farko shine wannan at-takhabbut shine maganniya da za su tashi ran tashi alkiyama suna yi zai zanto in kaga mutum a ran tashi alkiyama bai iya tsayuwa yana wato tashi yana fadi yana tashi yana fadi ba normal irin tashi da fadi wanda mutane za su yi saboda tsananin ranan ba dama aiwatarar nasa sukara ko wa ma hum bi sukara to nashi wannan ba irin wannan bane nashi ya fi wancan muni sosai hukuma ce bata cin riba shine la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas wannan a lahira kenan wannan wajen da yawa daga cikin malamai wadansu malamai ba suna gani kamar da na farada zu a duniya ne yaya takhabbut in sa zai zama a duniya shine zai zanto duk abin da zai samu ba zai ishe shi ba ba kuma zai daina nema ba duk yadda ya samu ba zai daina tashi fadi yana nema ba wannan shine takhabbut din ai akwai komai akwai lokacin da in ka kai wani matsayi kana buƙatar ka huta sai kana da ƴan gida da waye su za su yi maka ko to shi wannan hukuma da za a yi masa a duniya shine ba zai yarda ya huta ba duk inda ya ji za a samu kuɗi da riba komai karancinsa zai tashi ya je yadda zai yi wahala sai ya ji ya yi wannan abu yana dawowa ana sake ce akwai wani to haka zai tashi ba zai amincewa kowa ba to wannan shine zai zanto yana sarrafi dangane da abin da na kuɗi ne zai zanto kamar mahaukaci wannan ita ce hukuma ta farko in a duniya ne haka kenan in a lahira kuma kamar yadda kuka ji dazu hukuma ta biyu shine al-mahaq Allah zai cire albarka a cikin dukiyar shine abin da Allah ya ce yamhaqullahu ar-riba Allah zai cire albarka Allah yana cire albarka a riba to wannan shine zaka ga mutum suka ce al-mahqu abinda ake nufi da shi al-halaku wal isti'sal Allah yana iya halaka dukiyar gaba ɗaya cire albarkar yana iya zanto da hanyoyi daban-daban hanya na farko shine kariyar arziki ta zo mata ya rushe gaba ɗaya mutane da kuka sani suka yi kuɗi da dukiyar riba kafin su mutu arzikin ya ƙare gabaɗaya sun zanto ababen tausayi to irin waɗannan yana iya zanto hukumar al-mahaq ne Allah madaukakin sarki ya musu ko kuma shine ya zama akwai dukiyar a hannu amma ba ta da albarka, yana da dukiyar amma bai jin dadinta. Tana iya Allah ya dora masa wani cuta ko wata cuta, ga dukiyar amma kullum yana hanyar asibiti. Abinci in zai ci yana ci ne dan kare mutu, ba wai jin dadi ba, kuma yana da dama da zai iya sayan kowane irin abinci, kuma duk abincin da ya saya sai da ya ci yana malaji, ga dukiyar amma bai ji dadin amfana da ita ba. Sannan in ya mutu, ƴaƴansa ba za su amfana da dukiyar ba, za su yi tarkici a kai ya kare, koko a raba musu su lalata shi a hanyoyi na haramu, ko da yana hannunsu ɗan ya ci gaba da zanto bai da albarka, ko kuma ya ma kare gaba ɗaya. Wannan shine uquba na biyu da Allah madaukakin sarki yake yi mai cin riba. Uquba ta uku shine wancan ɗin da Allah madaukakin sarki ya ce yana yaki da shi. Allah ya ce maka muna yaki, wannan kawai uquba ce. In kai mummini ne za ka samu kwanciyar hankali, kana abinda Allah ya ce muna yaki da kai. In za ka yi yaki da Allah za ka ci nasara? Ko mummunai ne in sun tsaya kan gaskiya, in suka shiga yaki za ka iya nasara a kansu? To Allah mai da kansa ya ce ina yaki da kai, wannan ya fi ma Allah ya ce na tsine maka. Wannan ita ce uquba ta uku, in ji astaraksi. Uquba ta hudu shi ne Allah ya yi hukunci ma mai cin riba bayan ya san cewa Allah ya haramta, ya yi masa hukunci da kafirci. Saboda Allah ya rufe ayan farkon nan da cewa wallahu la yuhibbu kulla kaffarin asim, Allah baya san duk wani mai yawan kafirci mai yawan sabo. Kun ga ba ma kafiri kawai yace ba, ya ce kaffar, wato babban kafiri, kafir kenan. Babban kafiri ne mutumin da zai san Allah ya haramta riba sannan ya ce a ban da ne a cikin wannan, ya ce a shi bai yarda ba, ya zama kafiri. Haka nan Allah ya ce wazaru ma baqiya minar riba, sai faɗi shar'i ya ce in kuntum mu'minin, ku kyale abinda ya saura na riba in har ku mummunai ne. Mafhumin wannan shar'i, in yana da mafhumi, shi ne cewa in ba ku daina ba za ku kafarta. Shi yasa ma a wannan ayar da muke karanta Allah madaukakin sarki ce wattaqun nar allati u'iddat lil kafirin, ku kiyaye kanku daga wutar da Allah ya yi tanadin ta ne don kafirai, ba ta ku bace wuta ya ku musulmai. Amma in za ku ci gaba da shirri ba, to a wutan nan na kafirai sai Allah ya sa ku. Kaga ya kamanta mutumin da kafiri. Shi yasa nan kamar da zamu zo mu faɗa, wasu malamai suna cewa wannan yana magana ne da al-mustahil, wanda hukuncin ya zo masa kuma yana ci ba a matsayin sako ba, a'a yana ci shi yana ganin shi a wurinsa halal ne. Kaga wannan ya yi abinda ake kira al-juhud, ya ki wato ya halatta ma kansa abinda Allah ya haramta masa yana sani, duk wanda yi wannan kuma ya kafarta. Saboda haka zai ya zama kaffar. Abu na gaba na ƙarshe shine al-khuludu fi nar, uquba ta ƙarshe. Allah ya ce fa ulaika ashabu man ada fa ulaika ashabu nar hum fiha khalidun, duk wanda kuma dawowa cin riba yana musulmi, ya ji labari, hujjoji waɗannan da muke ambata sun isa gare shi, Allah ya ce fa ulaika ashabu nar, waɗannan su ne ma'abota wuta, su ne ɗan wuta, ma'ana za su shiga wuta. In kuma sun shiga ɗin ya ce hum fiha khalidun, za su daɗe a cikinta. Al-khulud yana zuwa da ma'ana guda biyu, ma'anar daɗewa in ya shafi wanda yana da abin da zai fitar da shi daga wuta, ko kuma ya zanto zama na dindindin in an yi magana ne da wanda ba shi da wani abin da zai fitar da shi daga wuta, wato ba shi da imani. To waɗannan fa su ne hanyoyi da Allah madaukakin sarki ya haramta riba da su ga kuma uqubar da ta narar da su na ranar lahira akwai abubuwa da yawa a musulunci wanda idan mutum yayi babban laifi ne sai a ce ayi masa haddi haka ne ko to abinda haddi yake yi shine yana kankare maka wannan laifin in ayyo mutum haddi a lahira ba za a kama shi da wannan laifin ba kuma kun gane ko to amma akwai waɗansu laifuffuka a musulunci saboda tsananin girman su Allah bai bayar da wannan kofin ba bai bayar da wannan kofin ba in ka fada a cikin su a duniya kawai abinda zai raba ka da Allah lafiya shine ka tuba bai ce ayi maka wani haddi don ya tsarkake zan ya tsarkake ka ba ha ya barka kaje ka same shi don ya maka azaban alahira dan ya maka azaban alahira to wannan yana nuna tsananin munin aiki din to riba tana daga cikin waɗannan da babu wani haddi a duniya da aka Allah madaukakin sarki yasa na wato ainihin shin riba shi yasa ba daidai bane abinda waɗansu suke faɗa in an ce abu kabira ne wato babban laifi ne sai su ce to ai wanda aka sa masa haddi kenan a gidan duniya ka ba su ranan da yawa waɗanda ba a yi musu haddi ba a gidan duniya kuma sun fi wanda aka yi musu haddin muni ai girmansu yayi ya wuce gona da iri ne shi yasa Allah yake kyalewa in ba su suka ji sun tuba ba sun koma izuwa ga Allah ba to sai dai a lahira Allah ya musu azaba in an yi maka haddi a nan duniya an taimake ka ne an tsarkake ka to banda riba akwai waɗansu abubuwa guda biyu da mutane ba su damu da su ba misali kun ga rantsuwar ƙarya yana daga cikin waɗannan shi yasa malamai suke kiransa al-yaminil ghamus ka rantse da gangan akan ƙarya saboda za ka samu ɗan wani abu na duniya shi ba shi da kafara ba an mutum ya rantse akwai kafara rantsuwa ba to kafarar rantsuwa ana yi ne ma rantsuwa iri guda kawai malamai suna kasa rantsuwa gida uku akwai laghul yamin akwai al-yaminul munaqad akwai kuma al-yaminul ghamus yamin na laghu shine a tambaye ka ce ana tafsiri a masallacin nan tunda ka san ana yi koyo shi a ce yau ana yi sai zanto ranan ba a yi ba sai ka rantsa ka ce eh wallahi ana yi iya abin da kai ka sani kenan amma kuma sai zanto ba a yi ba kaga ba ƙarya kai ba ka yi hukunci da abin da ka sani ne ko wannan shine abin da ake kira laghu al-yamin ko kuma irin abin nan da aka saba akwai mutanen da in suna magana ɗaya biyu zai ce wallahi kuwa ka yi abu kaza zai ce wallahi kuwa wannan in dai irin wannan ne wannan ba a masa rantsuwa za ka yi abu kaza eh wallahi zan yi kuma sai zama ba kai ba daman ba wai ka kudurta rantsuwan ba ne kawai yabon ya ka saba da shi ko to ba a so a saba da haka din amma in ka saba da haka din don ka yi wannan sunansa laghul yamin babu kafara al-yaminul munaqad shi ne ka rantse kana ka kulla rantsuwan ne a zuciyarka ka rantse kuma rantsuwar da Allah duk rantsuwan da aka yi wanda haramun ne ba da Allah ba babu kafara a cikinsa shi ma ya shiga laghul yamin irin masu rantsewa da kakanninsu ko masu rantsewa da kabarin kakanninsu ko masu rantsewa da darajar manzon Allah ko da manzon Allah ko da mala'iku ba a rantse da wani abin halitta ana rantsewa da Allah ne kawai to in mutum ya rantse da Allah akan wani abu yace zan yi nan gaba kenan ko ko yace ba zan yi ba da abin da ke zuwa nan gaba yace zai yi sai kuma bai yi ba yace ba zai yi ba sai kuma yayi wannan shi ake masa kafara shine abinda Allah ya faɗa a suratu al-baqara da kuma suratu al-ma'ida walakin yu'akhidhukum bima 'aqadtumul ayman ko bima kasabat qulubukum fa kafaratuhu sai fa kafara ban ba amma al-yaminul ghamus ba a masa kafara so babu kafara babu haddi ha Allah ya barka kai ta tumbula ka a wuta shine ma'anar ghamus din mai dulmiyar da mai yinta a cikin wuta saboda girmanta ne kun gane wannan abu na biyu da wadansu malami suke fara da ana sabani akan wannan shine mutumin da zai bar sallah da gangan har lokacin ta wuce yana wani harkokin sa ya kin sallah kamar da kwanaki wani yazo ya tambaye ni waya ko wadansu mutane da suke zama a wadansu kasashe akanin su da masallaci akwai nisa sannan kuma ma'aikatan nasu babu wurin da za su kebe su yi sallah saboda haka abinda suke yi shine suna kamar da fada da lafazin sai ce jam packing din su suke yi in sun dawo daga wurin aiki sun koma gida bayan lisha tukun za su yi azhar su yi la'asar su yi magharba ko su yi lisha ko kuma wanda suke tashi kafin abin da magharba ne to sai sun je tukun za su yi azhar za su yi magharba yau ne dalili aikin mai don me sai kai aiki a kasan don me sai kai aiki dole sai kai aiki a wannan wurin ba za ka je inda masallaci yake kusa ba me yasa ba za ka dauki break a lokacin sallah ba don ka je inda yake za ka samu kai sallah to malamai da daman su suna ganin cewa duk wanda yake yin sallah da gangan har lokacin ta ya fita to shi ba zai rama ba ko ya rama Allah bai so kun ga wanda yi da mantuwa ko bacci ya dauke shi zai rama ai ko kuma babu malafi ba malafi wanda ya jinkirta da gangan har ta kai karshe to wannan yana da laifin jinkirtawa amma wanda ya ki da gangan da dama daga cikin malamai suna ganin cewa ba shi da wani abu sai dai kawai ya tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki ya tuba ga Allah hakanan mutumin da ya ki yin azumi da gangan wannan kafin mu gaya muku hukuncin sa da kuka sani gaba ɗaya tariku salati idza jahada kafiri ne ko idan bai yarda da sallan bane wannan ya yarda da sallan amma da gangan ne yake to haka mutumin da yake okay sallah ne kawai suke magana akan wannan mutumin da bai azumi ba da gangan kamar da na karanta fatawa wani mutum yake fada da kansa yace shekara 10 shi da gangan baya yin azumi a jerefa shekara 10 ba bai yarda da wajibcin azumi bane amma yace kawai sha'awar shi sai ta yi masa galaba to amma yanzu alhamdulillah ya dawo gashi ne yaya zai yi da wancan na shekara 10 din to tunda ba sallah bane shi sai ya rama zai tuba kuma zai rama kun gane ko zai rama azumin shekara 10 nan kwana nawa kenan kwana 300 kenan eh azumi bashin Allah ne a kansa zai rama babu kafara ai kafara in ka fara azumin ne ka karya wannan ashi bai mai bane ko to shi wanda bai yi ba babu maganan kafara a kansa shine fatawar da Sheikh Al-Qarrawi ya bayar babu kafara a kansa ba ai bai yi bane Allah ya ce yi ya ki inda ake cewa mutum yayi kafara wanda nassi yazo akai shine wannan ya karya da gangan ta hanyar saduwa wannan bil ijma kafara tana kansa to wannan istidraj ne muka yi ko ina so fa in ƙara nuna muku munin riba ne cewa dan ba a sa haddi a riba ba wannan baya nufin cewa laifin sa ko girman sa cikin alkaba'ir kadan ne a yana daga cikin manya-manyan alkaba'ir tana iya in akwai alkaba'ir da suka fish ba su wuce biyu ba shirka da danginta kafirci da nifaq sai kuma kisan kai abinda zai zo na uku a jerin alkaba'ir fa shine riba shi yasa malamai suke cewa a abubuwan da ba imani ba laifuffukan da ba sun shafi imani bane sun shafi aiki ne to akbarul kaba'ir a cikin waɗannan shine riba in ba abin da ya shafi kafirci ba ya shafi imani a zuciya ba to na aiki shine wannan shin riba to bayan waɗannan ayoyin sun sauka musulmi duk sun yarda da waɗannan ayoyin kuma sun guji riba At-Tahir ibn Ashur yake cewa wannan ya zanto shine yanayi na musulmi har izuwa lokacin da musulmi suka rasa shin gashin kansu wajen mallakan kansu da kuma mallakan tattalin arzikin su lokacin da suka samu suka rasa shugabancin duniya aka samu arna suka zo suka kwace mulki a garuruwan musulmi sai aka kakaba mu musulmi tsari na tattalin arziki wanda yake an gina shi akan riba kafin wannan lokacin in ka ga mai cin riba a kasar musulmi daidai kun kangararrun mutane ne kawai sawa'un shugabancin musulmin salihai ne suke shugabanci ko ku a ƴan duniya ne ma suke shugabancin musulmi a musulmi sun karɓa ba sa cin riba sai dai ƴan kaɗan wanda zaka samu irin mu anan lafiya ce ai wani mai kuɗin likudi ne duk wanda ya karbi bashi aurensa to sai ka bashi da ruwa kuma yawancin duk wanda suka karɓa bashin to sai sun bar gari ba za su iya samu abin da za su biyan ba kuma abin zai ta ƙaruwa za su fita su ce za su je nema da kyar daga can ne za su na turo mishi kuɗin yana ta wato ainihin abin nan duk rashin albarkan riban kenan wannan za ka samu ɗaiɗaiku ne na mutane kawai a ce wani yana bayar da riba ko wani yana karɓar riba amma musulmi banda ijma'i da malamai suka yi min kullil mazahib haka nan ma al'umman ma duk sun ɗauki wannan kuma suna aiki da shi sai da turawan mulkin mallaka suka zo suka rawa mu da tsarin musulunci sannan suka kawo mana tsari na mulki irin nasu da tsari na tattalin arziki irin nasu kuma tsarin tattalin arzikin nasu sai ya zanto sun gina shi a kan riba wannan ya sa musulmi da farko suka shiga kamar da Abu Talib ibn Ashur ke faɗa suka shiga cikin hali na ƙaƙanikai aka zo aka kafa bankuna bankunan nan kuma su ma tubalinsu shi ne riba har su waɗancan suna nuna cewa ba zai yi a yi banki ba ba a bisa tsarin riba ba wai ba zai yi banki ya tsaya da gindinsa in babu riba ba to daga nan lokacin malamai suka fara gwagwarmaya suka fara gwagwarmaya aka dawo abin ya zanto sabo kuma musamman daga nan da turawan suka ɗauke su suka kai su garuransu suka canza musu ƙwaƙwalwa dan uwanka ne musulmi amma tunaninsa na turawan yamma duk wani abin da kai kake gani mai kyau ne a addinin ka shi yana ganin mummuna ne to sai irin waɗannan kuma su ne ake zuwa a dasa su su zanto mana shuwagabanni saboda su ba za ma tunanin su ji ka ce haramun ne shine abin mamaki a wurinsu kuma a shirye suke su yi faɗa da kai domin su ga cewa baka hana su shi riba ba sun zama capitalist jin daɗin su ne kullum su su ƙara su yi ta ƙara arziki ga magarin mutane kuma su yi ta shiga cikin ƙunci da talauci da wahala amma sai ce ai dabararka ne ai an bar opportunity kowa ya je mana kai ma ka shiga ka zama mai bayar da riba sai ka shiga layin su in ba ka zama mai bayar ba to kai yadda ka karba sai rashin albarka kai ma ya shafe ka to haka dai Allah da ikonsa malamai aka yi ta jihadi aka yi ta rubuce aka yi ta abin nan har kasashen musulmi da yawa suka samu cin gashin kai amma irin wannan cin gashin kan da muke gani ya zanto tsarin mulkin ba na addini bane tsarin tattalin arzikin ba na addini bane har yanzu dai ribar tana kai duk da haka malamai suka ci gaba da yaƙi sai waɗancan suke cewa in ba mu shiri ba in banki ba a gina shi akan riba ba ku kawo mana tsari wanda ba na riba suka ce alhamdulillah ai da mu musulunci bai haramta abu sai ya baka alternative ba ma guda ɗaya ba alternatives shi yasa duk inda Qur'ani yake magana akan riban nan ma fa ya faɗa mana alternative كدوبا وأحل الله البيع وحرم الربا جاء البيع جاء الربا يمحق الله الربا ويربي الصدقات صدقات القرض الحسن هنا شيء قال البيوع سو مشاركة دا مضاربة دا أبنم وان سوني أبو وان بنك مثلا شيء كي دك سوني بديل الربا دم هي مسلمين سكي تكوكاري دا ما لمن فكه دا مسلمين ما سكيشن الديني وان سكي كوري إسلامي سكي كوري إيكونوميك دا فاينانس دا وانيني aka zo aka yi har aka samu aka fara bude bankuna na musulunci wanda ba sa mu'amala da riba gurgudan iyawar su sai in a level din da yafi karfin su babu yadda suka iya za a hadu tunda akwai central bank kun gane sai malamai aka yi ta kira akan wannan duk da haka mutane da dama ba su daina yakan shi wannan badil din ba ma za ku ji time to time za wani yayi attacking Islamic bank yace ba su da bambanci da sauran bankuna imma ba su jahilci ko kuma makirci ba su jahilci ko kuma makirci amma in aka mutum bayani to zai wato ainihin zai gane ko ɗan kwanakin nan naji Dr. Bashir Ali Umar yana magana cikin bakin rai godan da suke cewa duk dai ne alhali shi yana daga cikin wadanda mu a nan Najeriya suka yi aiki tukuru suka fitar da dokoki kuma gwamnati ta yarda yanzu muna da bankuna na musulunci full fledged national bank wajen guda biyar muna da company na insurance na musulunci zalla da dama a wannan kasa ta yadda ba ka da wani hujja da za ka ce lalura ne dole sai ka yi hulɗa da bankin riba ko kuma sai ka karɓi riba wannan in da wani yana sha lalura ne to fa zamanin ya wuce in ba ka sani ba ga shi yanzu muna wayar maka da kai akwai alternatives na banki masu hulɗa 100% da riba waɗannan ba sa hulɗa da riba kuma in riba ta shiga jarinsu ko ta shiga wani investment ɗinsu to ba sa ci ana declaring ɗinsa as non-permissible income NPI wato haramu haka za a abin nan sai a fitar da shi su tsarkake dukiyar nazo ta hanyar fitar da shi a bayar da shi a abinda Allah ya ce wa yurbi sadaqat for charity so abinda nake so in faɗa anan wannan haramun din abu ne da aka yi ijma'i akai kawai waɗansu ƴan shubuhohi ne da waɗansu suka kawo suka sa na sa ce mun gama da shubuhohin shine akwai wanda suke cewa wai wannan interest na bankin ba shine riba ba dan Allah yadda mun yi muku bayanin ribajiya haka ake yi a banki ko ba haka ake ba to ya za a yi mutum ya makance ya ce wai su wai kasuwanci suke yi akwai wanda suke cewa ai su kasuwanci suke yi ba bashi suke karɓa ba akwai kasuwanci suna kasuwanci akwai kuma bashi suna bayar da bashi kuma a kowanne riba tana shiga kuma duka suna mu'amala da riba din a bashin kuma a kasuwanci din zaka iya zuwa banki ta baka bashi zaka sai mota ko zaka dora maka ruwa zaka iya zuwa ta baka jari kai kasuwanci zaka ma iya saya maka mota ko ta saya maka gida amma ga asalin farashin amma kuma duk lokacin da kai jinkiri baka biya ba ana ƙara maka wani abu ko ba ƙara kuma tun a farkon haka za a yi rajejeniya to wannan kasuwanci ne mai riba ko ba mai riba ba kasuwanci ne mai riba
saboda haka rainin hankali ne wani ya ce maka wai wannan ba shi bane har wadansu suna cewa wai akwai bambanci tsakanin interest da usury na banki ana kiran shi banking interest usury shine wanda yake haramun amma ka duba English dictionary kamar Oxford abinda suna bambantawa amma abinda suke bambanta usury da interest da shi ba wani abu ne ba excess ne when the charge din is too much shi ake kiransa usury when the charge din is small when the percentage is maybe 1 or 2% ne wannan shine wai interest amma in ya kai kamar 10, 20, 30% wannan ya zama usury to a musulunci ai ba ruwan ba a bambanta wannan ko da harawa ce yadda malamai suke faɗa idan ka bayar da wani abu aka yi sharadin za a ƙara maka in an zo za a mayar ma da shi ko da harawa kun san harawa abincin dabba ko in shi za a ƙara maka wannan ya mayar da abin haramun so shi musulunci ya haramta riba mutlakan ne sawa'un 0.0.9% ne za a karba ko 1% ko sama da haka haramun ne a musulunci saboda haka masu faɗan wannan suna raina wa mutane hankali ne sai mutane na biyu wanda su ma alhamdulillah al'amarinsu ya yi sauƙi yanzu su ne masu cewa ai riba tana shiga dinari da azurfa ne kawai kuɗin da aka yi na dinari da dirhami shi ne kuɗin shari'a amma bank notes da coins suna ce wannan ba kuɗi ne na shari'a ba don haka riba ba ta shiga cikinsu kamar yadda zakka ba ta shiga cikinsu so kun ga kenan in kana da naira ne ba zakka a kanka in kuɗinka miliyan in ka triliyon kake da shi tun da naira ne babu zakka a kanka don Allah kuma hukunci zai yi da wannan shekarun baya an yi ta wannan debate din ko mu a Najeriya an yi wannan debate din kun san debate din bello ya bugu ne cewa babu zakka a wannan paper notes din kuma har waɗansu malamai sun shiga ciki saboda wata fatawa ta Imam Malik dangane da al-fulus a wannan zamanin a cikin mudawwana wannan da kishi abinda na so mu yi magana a kai domin mu warware shubha din da maganan malaman malikiya din amma kuma lokacin mu yayi haka za mu ƙarasa wannan gobe na gaya muku mu fahimta shi ne ba mu yi sauri ba saboda haka gobe za mu yi magana a kan wannan cewa paper bank sorry me yake kira bank papers bank notes kuɗi ne don ba zai yi in baka kashe baka so ba so za mu yi bayani da kuma yadda malamai suke taujihin wannan fatawa ɗin sannan sai mu ƙarasa abinda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa nan domin nisantan riba kamar yadda muka faɗa tambayoyi za mu na amsa su a rubuce jiya ban ga wata tambaya ba shi yasa a farkon karatun yau ba mu amsa wata tambaya ba abinda muka faɗa ya zanto daidai falalashi daga Allah muna roƙonsa ya daɗa mana wanda muka yi kuskure Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa alihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh